أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا يومها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agra Islamic Center wacce take nan Yola jihar Adamawa, tare da iyayenmu da ‘yan uwanmu da malamanmu da sauran abokanan arziki a wannan yammaci mai albarka na Laraba 1 ga watan Muharram. Hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina na da shekara 1448, wanda ya daidai da 17 ga watan Yuli shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka domin tattaunawa a kan wani maudu'i mai matuƙar muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa shi ne duk wani abin da zai kusanto da su da zukatansu zuwa ga Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare musu hanyoyin samunsu. Duk wani abin da zai taimake ka ka bi Allah, to Allah ya taimake ka ya samar maka da shi. Wannan yana daga cikin sirrin aiko da annabawa da manzannai da saukar da littattafai masu daraja da kuma a cikin waɗannan littattafan sai ka ji an samar da manhaji na rayuwa. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Sai ka ji a cikin wannan littafin ana ambaton abinda idan ka yi shi zaka samu yardar Allah, idan ka yi shi zaka samu rahamarsa, idan ka yi shi zaka samu aljannarsa. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗayan ɓangaren har wala yau shi ne duk abinda zai nesanta ka da Allah, ya kawo maka tarnaki a babu mu'amalarka da Allah, ya haifar maka da fushin Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya baje maka bayaninsa da sharhinsa daidai yadda zuciyar ɗan adam take bukata. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ranar farko ta samar da ɗan adam, annabi Adam kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin adawar da ta shiga tsakanin babanmu Adam da Iblis, wanda a kan shi ne matashiyar tarkon za ta kasance ma'ana tarkon shaida. Wannan adawa ta tumbil azal adawa ce da ba ta taɓa zama sakwa-sakwa ko ta yi sanyi ba. Tun da ta samu tana nan ala namadin wa watiratin wahida, tana nan a kan wani yanayi, tana tafiya sai dai ta yi sama ba dai ta yi ƙasa ba. Me dalilin da za ta yi sama? Saboda shi shaiɗan ko Iblis kullum hanyoyin da zai ɓatar da mutane ƙaruwa suke fiye da da. Saboda haka ana ƙara kusantar kiyama, yana ƙara zage damtse wajen ya ga suwa zai tattara ina shi ina shi domin ya ɓatar da su. To bi ɗabi'atul hal sai kasance hanyoyin sai ya zama suna ƙaruwa. Wannan yana daga cikin ma'anar da malaman Qur'ani suka faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'idhum ash-shaytanu illa ghurura. Ma'ana kai amfani da duk wasu makaman kare dangi, kai fito na fito da su, ka tattara ƙarfinka iyakan abin da zaka iya, wanda wannan shine abin da shedan ya buri kuma abin da ya ce ki adawan nan tsakanin mu da iblis ta samu asali ne ranar farko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam alayhi assalatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umurci malaiku gaba daya da iblis sai ma annabi adam sujada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wajaje daban-daban a littafin sa mai tsarki wa kullu lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahum mimma kana fihi da iblis walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ارسوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ارسوا وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى كَمَا كَبَّسَتْ سُبْحَانَهُ وَأَنَّ آيَةَ جَمَاعَةٍ سَنَادَى سَاقُو مَيْ بَمَّامَاجِي وَنْدَ يَكِي دَوْجَدَا muhimmancin zuciyar dan adam ta gane girman makircin da shaydan ya ko tankon da shaydan ya dana masa amma kafin mu ci gaba da bayanin tarkon mu dan tunda mun ambaci waɗannan ayoyi inda zaka duba aya ta biyu da na ambata walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين da aka ce sujada yake sujada sai Allah ya ce ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka me ya hana kai Iblis kai sujada ga Adam bayan kuma na umarce ka wannan lafazin idh amartuka wato lafzatun إلهية ربانية تدل على عظم أمر الله سبحانه وتعالى لفظيني بيكتو دقاء الله سبحانه وتعالى واند جملة تيدة تكينين جرم أمر الله واند تتكنت واند جملة تائسة تغمى توبي انكارت فاتدى بيتتك ينزو إبليس أن أمر تشيشي ينما النبي آدم سجده da sauran malaiku malaiku duka suke sujada iblis sai yake sujada to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace me ya hana kai sujada bayan na umarce ka wannan shine ashahi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da abu to ba a tambaya me ce ce hici ba me dalili me yasa ba a ce kaza ba da Allah yace إذ أمرتك بالصلاة خمس مرات عشكنا صلى سوديا ميسا يا الله أسباد ديو تو أي منتاشد أسباد نشائي ميسي أتي غدوكو بقيت هو تقص أميسا إشالوك تن أيد أنجج يا الله تو إيتا تزم بيو من إذ أمرتك ميسا الله سبحانه وتعالى يتي مجيه kai mamujin tabiyayya biyayyan da take yi ba shi take ma biyayya ba idan amartuka Allah take umurnantuwa da umurnansa mun fahimta wannan lafazin na idan amartuka idan mutum ya fahimce shi zuciyar shi za ka samu saurin jawuwa zuwa ga umurnin Allah ba tare da yin kasa a guyen wajen sauri ne kauya in dai an samu izinin martu in dai Allah ya ce an ta to sai na wa'afa kabe kan ni kuma wannan jumlar tana bankado mana ɗaya daga cikin manya-manyan tarkunan da shaitan yake kafa ma dan adam shine ya rage mazuciyar bawa ganin girman umarnin Allah wannan tarko babba daga cikin manyan tarkunan shaitan ya rage mazuciyar bawa ganin girman umarnin Allah idan zuciya ta fara jin haka to sai a samu mataki na gaba sai ta rika jin saukin saba ma Allah da raina saba wannan ma babban tarko saboda ai shi shaitan din babban zunubin sa kenan da Allah subhanahu wataala ya ambato mana in amartuka ya saba ma umarnin Allah da ya bi umarnin Allah to kaga da ba a ce wannan in amartuka din ba tunda ya umarnanci da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi saboda haka a rayuwarka ko a rayuwarki bayan Allah a rayuwar mu ka sabar mazuciyarka ko mu sabar mazukatanmu da saurin mika wuya ga umarnin Allah in dai wannan umarnin daga wajen Allah da manzansa suke to wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna ko an takuna lahum khiyaratu min amrihi babu zabi sai dai mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina faɗan waɗannan ayoyin nake tuno da wata fa'idar da bai kamata mu wuce ba ba ambace ta ba wacce malaman da suke tattaunawa akan al-i'jazul adadi a ilimin Qur'ani akwai babin da malamai suke tattaunawa akan sirrorin wasu wani adadi ko kirge wanda yake tabbatar da gagarabadancin Al-Qur'ani da tabbatar da cewa lallai Qur'ani daga wajen Allah yake so fage ne mai fadan gaske har wasu sun su kwani dawa kansu sun wuce gona da hili a fage amma daga cikin abin da nake tunawa yanzu shine a wannan babin da suka zo suna magana akan wa in qulna lil mala'ikati sujudu ta farko ta bakara ce suka ce abin mamaki shi ne a wannan ayar Allah ya ambaci umarnin da ya yi ma mala'iku da Iblis wanda yake tare da su a wannan lokacin sima cewa su yi sujada to wannan ayar kaga adadi ce aya ce ta 34 suka ce kuma adadin sujada da ake yi a salloli guda 5:30 kaga sun istana sun ko sun dan haska kuda kirgin aya suka ambaci adadin sujada da muke yi a raka'o'in mu a guda 17 wanda adadin sujada guda 34 to sai suka kara akan haka suka ce idan ka kirgo harfan wa iz qulna lil mala'ikati isjudu daga wa iz qulna lil mala'ikati zuwa usjudu dinnan zaka samu harfa 15 zuwa lil mala'ikati har zuwa ta so usjudu daga usjudu dinnan daga farko zuwa usjudu zaka samu harfa 15 sai suka ce to kuma wannan yana nuna ishara zuwa ga adadin sujada ta tilawa da take cikin Qur'ani wanda guda 15 ne duk da dai akwai sabani a wajen malamai to har suka gangaro suka zo Iblis da lafazin Iblis da lafazin shaitan da adadin da ya zo a Qur'ani wani babi ne mai fadin gaske wanda ba na so mu kusa cikin sa amma na ambace shi ne istinasan ma'ana domin mu dan haskafu da shi ko dan yar idan muka dawo asalin maganar mu daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya bada wannan umarnin shaitan yake to tarko na farko kenan da shaitan ya fara kafa ma dan adam lokacin da shaitan ya ce thumma la'atiyannahum min bayni aydihim ko wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta gabas da yamma kudu da arewa ta inda baka tunani ta inda mai sauraro bai tunani ta nan shaitan yake zai zo masa. Kuma idan ka koma asalin abin da ya faru da baban mu Adam, shin hakan ba ta faru ba, ta faru. Fa waswasa ilayhi shaitan qala ya adamu hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla. Sai zo masa da inda ba a jinai, a wannan gara da rahama da falala da mutum ya shiga aljanna, ai ba wanda zai so ya fita. To sai shaitan ya zo masa ta hanyar da zai janye tunanin mai sauraro cewa to ga wani abin da idan ka yi za ka dawama a cikin wannan ni'imar, kuma ni'imar nan kowa yana so ya dawama a ciki. Wanda wannan yake nuna maka cewa a cikin tarkunan da shaitan yake kafa ma mutum, baya zuwa a matsayin sakiri da mazu cewa shi shaitan ne, yana zuwa abin nan inni lakuma laminan nasihin. Tunda shaitan da ya zo ya samu Adam da Hawwa yana ta maimaita masa cewa ƙauna ce, soyayya ce ta sa nake faɗa muku, nake jan hankalinku zuwa ku yi karɓa. Haka ya dinga jan tunaninsu har dai kamar yadda Allah ya bamu labarin fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alayhima min waraqi aljanna. A cikin abin da ya faru tsakanin Adamu da Hawwa da shaitan din nan akwai darussa da yawa jama'a. Daga cikin manyan darussa shi ne duk lokacin da mutum ya bar tafarkin Allah ya ansa kiran shaitan, to sai shaitan ya zama sanadiyyar ya rasa wata daga cikin manyan ni'imomin da yake ciki wanda Allah ya azurta shi da shi. Ma'ana saban Allah yana sanya mutum ya cire rigar wata ni'imar da Allah ya masa ne, ya sanya wata riga wacce za ta zama sanadiyyar halakarsa ko kuma lalacewarsa. So da haka idan da mutum zai biye ma shaitan ya lalace na misali, to kaga riga ce a mutunci ta ni'imar Allah ya sa masa, to watan wata rana sai ya kamar yadda ya yi amfani da wannan zunubin wajen fiskar zuciyarsa, to haka wannan rigar ta mutunci ta ni'ima za ta kwarare, mutunci ya zube, ƙimar ta tafi, daraja da martaba su zabanye. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara cewa cin wannan ɗanyitan da Allah ya hana su su ci, Adam da Hawwa suna ci, sai ya zama sanadiyyar fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Nan take kawai sai kayan da suka sa su shisbe, sako ne ga zukatanmu mu masu karatu da sauraro, yanzu ka gane cewa suturarka, mutuncinka da kimarka tana karkashin bin Allah. Daga lokacin da mutum ya kauce matafarkin Allah, to ya tsora ko ya dasa ɗamba na cire duk wata rigar mutunci da kima da yake da ita duniya ta rayuwa. Sai Allah ya ce wa fatifa yakhsifani alayhima min waraqil janna, cikin hanzari suka dinga abin nan fisgo ganyen abin nan bishiyoyi a cikin aljanna, suna kokarin su kare al'auransu da ta bayyana. Wanda wannan shi ma yana ba mu fa'ida da cewa asali din zuciyar da take nan a matsayinta zuciya lafiyayya, to duk inda al'aura take kokarin rufe ta take yi ba buɗe ba. So da haka idan ka ga mutum yana kokarin buɗe al'auransa a inda bai kamata ba, to ya fita daga da'irar ko siffar da ya kamata ya siffanta da ita ne, sawa'un namiji ne ko mace. Allah ya samu da shi. Wannan alƙawari da shaitan ya yi ko Iblis da ya yi na cewa zai fito na fito da zukatan mu, zai yi ƙoƙarin ya ga cewa ya ɓatar da bayin Allah, ya yi kaza ya yi kaza, shi ma da kanshi ya san cewa akwai wasu bayin Allah waɗanda suke samun wani sulke ta dabara, wata kariya wacce take kare su daga dukkan wani nau'i na tarfan da zai iya kafa ma mutane. Shi yasa da kanshi sai ya ce illa ibadaka bil mukhlas, sai dai bayinka waɗanda suke tsaftatattu nagartattu na musamman. To wannan jumlar da Allah ya bamu labarin cewa Iblis ya faɗa a wasu ayoyin kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi, da ita da makamantan waɗannan ayoyin su ne karatu. Ma'ana tabbatar da abubuwa guda biyu: abu na farko tabbatar da cewa akwai tarko, na biyu kuma tabbatar da cewa akwai sulke da suke ba da kariya daga mutum ya auka ma tarbashi. Duk inda aka ce kuma tarko wani dabaibayi ne wanda yake shiga tsakanin mutum daga inda yake so ya kai a kan hanyarsa ta zuwa birnin samun rahamar Allah, yardar Allah, ya kusanci Allah, ya samu aljanna, wanda an samar da kai ne a bayan ƙasa domin ka bauta ma Allah ka sami yardarsa, ka tsira da imaninka in ka koma ga Allah ka sami yardarsa. Wannan ita ce manufar samar da mu. To sai a kan wannan hanyar taka aka ce ga wani tarkon da ya funu bainaka wa baina ma tashari, ma'ana zai shiga tsakaninka da inda kake so ka je. To dole a bayan haka ko dai ka kauce ma wannan hanyar da aka dana tarkon, ko kuma ka samu wani kayan aikin da za ka taka ya tsallakar da kai, ka tsallake tarkon ya zama na ka zama abo, ko kuma ka haye matakin tarkon, ko kuma ka samu wani abin da zai fito na fito da tarkon ya wargaza shi kafin ka zo wajen. Yanda dai idan ka zo babu abin da kuma za a kira tarko a gabanka. Daga cikin mawallafa a wannan babun da suka tattauna mai fadin da sai akan tarkon shaidan da ɗan adam, akwai littafi mai albarka, mai tsadar gaske, mai kima, littafin Ibn al-Qayyim Irasatul Lahfan. Wannan littafin albarkarsa da muhimmancinsa a wannan babun, za ka iya ce masa abincin zukatan bayin Allah ne muminai, kuma waraka ce ta musamman ga dukkan wanda Allah ya jarrabe shi da fadawa a cikin tarkon shi. Daga cikin abubuwan da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake tambata a farko-farkon zancensa a wannan babin, yake cewa a lokacin da shaidan ya fahimci cewa inda ya fi daraja da kima a cikin mutum shi ne zuciyarsa, kuma nan ne Allah yake kallo. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila sawarikum kaza kaza wa in walakin innama yanzuru ila qulubikum, ko zukatan mu yake kallo. Sai yake cewa sai shaidan ya ɗauki ɗamarar, sai ya yi fito na fito da zukatan mutane ya ga cewa ya zai sanya su su zama masu su cika da dauda da datti, ya za a yi su manta da asalin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su, saboda shi ya za a yi ya cika su da sha'awa da shubuhohi wanda suka shafi addinin Allah, sha'awa kuma ta rayuwa, san dukiya, san mulki, miƙa wuya ga abinda zuciya take so ba tare da tacewa da tsaftacewa ba, san mulki, san ɗaukaka, san fifiko a cikin mutane da sauran da fitattu da zuciya take iya sukwantuwa da shi ta sanadiyar cututtukan zuci. Sai Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa duk wanda Allah ya taimake shi zuciyarsa ta kubuta daga tarkon da shaidan yake kafa mazukata, to hakika ya gama morewa, kyakkyawar morewa, kuma irin waɗannan zukatan su ne waɗanda Allah yake nufi da illa man atallaha bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hudhaifa ibn al-Yaman arwaito daga wajensa radiyallahu anhu yana cewa zukata kala hudu ne, akwai zuciyar da ake kira qalbun ajrad, ma'ana zuciyar da ta kubuta daga duk wani abu din ba Allah da sanin Allah da abin da yake da alaka da Allah. Yace me irin wannan zuciyar, to tarkon shi nan baya iya mazuciyarsa tasiri, saboda su ne waɗanda Allah yake nufi da illa ibadi, illa ibadaka minhum al-mukhlasin ko inna ibadi laysa laka alayhim. Wace garkuwa suka samu? Garkuwar da suka samu garkuwar sanin Allah, ilmantuwa da ilimin da zukata ya kamata su ilmanci da shi a bamin sanin Allah. Jama'a, daidai gwargwadon yadda zuciyarka ta san Allah, daidai gwargwadon yadda zuciya za ta riƙa kyamatar zunubai, kuma ta riƙa fito da shaitan da lakita hancinsa da kunyata shi. Duk lokacin da zuciya sanin Allah a cikinta ya zama sakwa-sakwa bai kai matuƙa yadda ya kamata ba, to a wannan lokacin ne za ka ga zuciya tana kutsa ma nau'o'ika na zunubai da saba ma Allah da kauce ma tafarkin Allah. Halittu ba ma zuciyar ɗan adam ba, halittu da suka san Allah irin sanin da Allah ya so su san shi irinsa. Idan ɗan adam ya aikata aikin sabo, to su ma sukan shiga cikin hali na bima kucewa da firgicewa saboda girman saban Allah da ake. Kuma babu saban Allah wanda ya kai shirka a bayansa. To ka ji abin da Allah yake cewa, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سما تاسن الله كسا تاسن الله دوا سنسن سموه الله شيئا سائدا أكتشي الله ينادى أبو جنتر يقو أكتشي الله ينادى sama sai ta ji kamar ta rufto mana, ƙasa sai ta ji kamar ta kyakkece, duwatsu su ji kamar su melting su narke su zama gari. Me ya dalili an da auli rahmani wala ta, saboda wani ya ce Allah yana ta da. Me yasa suke jin wannan abin da suke ji sammai da duwatsu da sauran halittu? Saboda sun san Allah. To zuciyar bawa ita ma idan ta san Allah, to sai ka ga ko kankanta da sanidi tana kallon shi a matsayin babba, sannan kuma tana iya ƙoƙarinta wajen sanya shamaki tsakaninta da saban Allah, saboda sanin wanda aka saba mawa. Ita zuciyar ta san Allah kullum tana kallon girman wanda aka saba mawa ne ba saban ba. Kamar yadda dai muka ambata a inna martut, yanzu inda mutum zai ma wani sujada wanda ba da umarnin Allah irin na da aka umarci mala'iku da Iblis ba, me hukuncinsa? Ai sabu babba shirka kenan. To amma ga shi Allah da yake halittun nashi ne yau ya ce ai mawani, ai kasa. To sujadan nan sekon nawa take? Misali nan da nan an yi an dago. So inda girman aikin za a kalla, aikin ba wani mai girma ba ne. To amma girman mai umarnin shi ya girmantar da aikin ya zama mai girma. Mun fahimta? Shi yasa yanzu idan ka yi tasbihi da sanin girman wanda kake tsarkakewa, lafazin koda a shafin biyu ka faɗa sai lafazin ya zama mai girma, saboda ta fito daga, ko lafazin ya fito daga zuciyar wanda ya san girman wanda yake tsarkakewa. Mun fahimta? To mu koma magana Hudhaifa ya ce akwai qalbun ajrad, akwai zuciyar da take kuma qalbun aghlaq, wanda zuciyar da gaba ɗayan ta arfa take, alkhairi ko ya kuso baya samun wajen da zai kusa ya shiga, kamar yadda waɗanda ba su yi imani ba suka siffanta kansu da kansu da suke cewa wa qalu qulubuna ghulf, ko suka ce zukatansu afirka arbuke su ba ta yadda za a yi wani haske na wahayi ko hasken Qur'ani ya kusa ballantana ya samu wajen zama. Allah ya kare. Akwai zuciyar da take kuma zuciya ce ta munafiki, munafinci na aqida ko munafinci na ɗabi'a da sauran tarkacen datti da aka sani wanda zuciya take iya siffantuwa da shi. Akwai zuciyar da ita kuma ta ɗauko wani ɓangare na rashin lafiya sannan ta ɗauko wani ɓangare na lafiya. To irin wannan zuciyar ta kuɗin nan, to ita ce zuciyar da tarkon shaitan ya fi mata tasiri. Saboda ne, saboda ita zuciyar da ta riga ta raba ta tankwashe kafanta a gaban shaitan, ta ga an gama da ita. Zuciyar farko ita kuma shaitan bai da yadda zai yi da ita. To sai wannan zuciyar wacce akwai haske a cikinta sannan akwai wani nau'i na rashin lafiya a cikinta, so wani lokaci sai ya zama na ana faɗa tsakanin lafiya da rashin lafiya, randa lafiya ta zama mai cin galaba sai ta zama ta ci nasara a kan rashin lafiya, randa shaidan kuma da ayarinsa da rundunarsa suka yi ƙarfi sai ya kasance rashin lafiyar wannan zuciyar ya fi bayyana a kan lafiyarta, sai tarkunan da shaitan yake ɗanawa su kasance sun ma wannan zuciyar tasiri. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata jama'a a guje shi ne tarkon da shaitan yake ɗana mabayin Allah kala-kala. Yana da kyau mu ambaci wasu daga cikin waɗannan nau'o'in na tarkunan domin mu fahimce su kuma mu sanya su gaba ga idanuwanmu a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Tarko na farko shi ne tarkon da muka ambata a baya, wanda yake da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala, bin umarninsa kaɗai, tasa tauhidi da sauransu. Yana da kyau mu gane cewa tauhidin nan shi ne babban jari, shi ne komai. Shi yasa za ka yi mamakin masu cewa me yasa kullum ake maganar tauhidi, to ai shi ne komai. In ba a tattauna a kan tauhidi ba, to a kan me za a tattauna? Saboda sallar da azumi da sujjadar da kake yi suna da kima ne idan tauhidin ya miƙu ya aka samu tsaftatacce na gaskatan tauhidin. Idan kuma aka rasa shi, to babu wata kima ga ibadojin da muke yi. Shi yasa yake da matuƙar muhimmanci babin tauhidi bawan Allah ka sanya masu gadi gabas da yamma, kudu da arewa, ba yadda za a yi ka ba shaitan dama ya farauci zuciyarka a babin tauhidi da alaƙarka da Allah da sanin Allah, ballantana ya ci ribar fisgar wani ɓangare da zuciyarka. Duk wanda Allah ya taimake shi tauhidinsa ya kubuta daga tarkon shaitan, faqad faza fawzan azima, babu shakka ya rabauta iyakan rabuwa. Daga cikin tarkon da shaitan yake ɗanawa a ƙarƙashin wannan gaba wacce take da alaƙa da Allah da addininsa, shi ne cika tunanin mutum da zuciyarsa da shubuhohi. Shubuhohin nan da su shafi addini ko Qur'ani ko addini, kawai ka ji wani ya kuɗi shayi ya ce to me yasa za a ce kaza a addini, me yasa ba kaza ba, to tarkon shaitan ne ya kama shi. Amma waɗanda suka san Allah, suka san martabar maganar Allah da addininsa, su zuciyarsu miƙa wuya take yi ba tare da raba ɗaya biyu ko kuma jiran wani wanda ya zo ya karbi wannan magana ba saboda sirri da sun yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya ambata فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا daga cikin tarkon da shedan yake kafa ma bawa a rayuwa ko alakar shi da Allah shine tarkon riya wannan babban tarko ne jama'a kuma duk mun san shi malamai kullun mana bayani suke akan muhimmancin kubutar da ayyukanka da riya sai ya kasance shaydan ya karkafi zuciyar mutum cewa yi kaza yi kaza mana Allah yana so to amma a karshe sai ya zamiyar da mutum kamar yadda ya zamiyar da iyayenmu na farko sai ya kasance ya sanya maka wani kubewa wata kubewa ko wani abin da zai zamiyar da kai akan tabarkinka sai ya kasance ga aikin an yi a zahiri amma kuma a wajen Allah sai da kima bai da martaba tarko mai matukar mahimmanci da zaka yi tsayuwar daka wajen kare kanka daga shi ko aukawa cikinsa shine sarkon riya duk aikin da zaka yi bawan Allah ka nemi yardar Allah shi kadai ka nemi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka manta da mutane da yabon mai yabo saboda duk mutane duk abin da za su yabe ka da shi ba za su iya biyan ka ba kuma su dinnan da za su yabe ka irin ka ne ɗan uwanka suna bacci su yi fitsari su shiga bayi su yi kaza to me yasa za ka yi abu don su suna mantuwa amma ubangijin kuma kana rabbuka da tsiya suna mutuwa shi kuma huwa al-hayy la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din suna gengedi suna kaza shi kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda haka ka miƙar da ibadojinka sanda kake sallah kake sadaka ya zama kwakwalwarka ma ba ta hararo dan ladi da tanko bal ko yana nan ka manta da shi ma a wajen saboda sanin girman wanda kake fuskantar da ibadarka zuwa gare shi daga cikin tarkon da shedan yake kafa ma zukata shine yayi kokari ya cika zukatan mutane da daudan zukata ko girman kai ko jiji da kai ko kuma ganin fifiko akan sauran mutane ta babin ibadar da kake mu alhamdulillah sallan nan kaga ba ta wuce ni ai ni kaza sai ka rudu da ibadojinka to aljafar da malam sallolin naka din minti nawa ne an hada shi yasa a wannan babin kullun kamar yadda ake tarbiyantar da zukata kullun mutum ya rika kallon wanda suka fi shi ibada ne da alaka da Allah sai ya raina abin da yake yi a babin rayuwa kuma kullun ka rika kallon wanda ka fi sai ka gode ma Allah idan kana jin cewa kai ibada kake yi to a rayuwar nan kila a garinku akwai wanda shi fa in yayi sujada ya kulle gidan in yayi isha ya shiga gidan shi ya dinga karatu kenan qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman har asuba kila ko har biyu ukun dare kila kai sanda zaka fara sanya giyan bacci na farko ta farko wani lokacin ya tashi kina to in kana tuno da irin waɗannan bayan Allah ya za a yi ka ga ibadar ka da girma wanda ibadar ka ma din za a rereye ta sai kaga abin da za ka tsira da shi daga cikin ta abu ne mai sada hankali mai sanya zuciya ta cikin damuwa a gurguje daga cikin tarukan da shaydan yake kafa ma mutane shine at-tadarruj ila al-ma'siyah jan mutum a hankali ko zuciyar mutum a babin sabo sai ya ce a dan wannan ai Allah mai gafara ne in kai wannan kuma baka ji Allah yana cewa wallazi na idza fa'alu zai fita tuno maka da ayoyin idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fasabu ai in kai sifari shikenan ai kaza Allah yana cewa wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan Allah yana cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kaza Allah mai gafara ne Allah rahama gaba ɗaya abin nan da tausayi 99 duk suna wajen shi dai ne ya saukar a bayan kasa saboda haka in kai wannan zaka tuba to kuma tarko ne ya dana ma mutum da niyyar idan mutum ya taka wannan tarkon na farko to automatically zai je shi a tarko na biyu shine sai ya raina wannan zunubi to duk abin da zuciya ta raina gobe din ta kara aikata shi kuma ba za ta ji komai ba har sai a kai matakin da mutum yana saban kananan sabo ne amma bai jin cewa yana wani abu to kananan zunubai kuma idan aka mai da su ba komai sun zama manya mun fahimta to daga nan sai a je tarko na gaba shine sai ya ja mutum zuwa ga babban zunubi wanda daga nan kuma lalacewa ta zo ke daga cikin tarko manya-manyan tarkunan da shaidan yake tafa ma bawa shine sanya cika zuciyarsa da buri na rayuwa da sanya masa cewa kana da lokaci yanzu ka gane cewa kaza da kai ba daidai ba ne to ka tuba mana ka daina sai ce a'a bari sai ka yi aure bari sai ka yi ritaya bari sai na koma kasar mu bari sai na yi kaza bari sai na yi kaza kana nan sai musibatul maut ta faru kasar sai mutuwa ta zo da yawa daga cikin mutane da ake ganin suna aikin fasha suna nan da wannan wakar ta shaidan a cikin zukatansu cewa za su tuba ko dai suna tuban mazuru su ce in sun yi na yau gobe jini daga kaza shi kenan kusan ba haka sai ajali ya zo saboda haka ka kunyata shaidan duk abin da ka san cewa ba daidai ba ne to ka yi tsayuwar daka babu saufa kawai yanzu fa hal antum muntakun suka ce in ta'ida wani ya ɗauki ko bingiya zai kurba kenan aka ce ga aya ta sauka ba Allah ya haramta giya me ce ba to ya Allah daga wannan ba wani yana bakin sa to ai ya riga to in haɗe mana fa majjabu majjal suka fita wannan ita ce ko waɗannan su ne zukatan da suka san Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin manya-manyan tarkon da shaidan yake kafa ma zukata ko bayan Allah shine an yushghilaka bil mafdul anil fa'il ya shagaltar da kai wani abu ne na alkhairi a zalim ko kuma wata tattaunawa mai muhimmanci amma ya san zai cinye maka lokacin da za ka manta da abin da ya fi wannan muhimmanci to nan a nan ne kafin maza ke zubewa wani zai iya diya tsallon ko can ya wuce amma in ya zo nan sai a turke shi wanda a wannan zamanin ina jin ba wanda ya kamata su fahimci wannan gabar ko wannan tarban na shaidan kamar mu shaidan ya shagaltar da kai da yin abin da ba shi ne mai maslaha ko mafi maslaha mafi dacewa ba ya shagaltar da kai kar ka manta da abin da shi ne primary task ko kuma abin da ya fi muhimmanci gare ka da rayuwar al'umma sai a yi awa 24 awa 48 ana tattauna akan wani shiri wata shiririta wanda kila asalin abin da ake tattauna akan shi din nan ba haramun ba ne halas ne amma ya cinye maka lokacin abin da ya fi wannan muhimmanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tambayanka akai wannan kuma ba lallai ka tambaye ka akansa kar ma dai topic na trending CG a wannan zamanin sai a raya dare ana tattauna akan wani sabon abu kuma ka duba yadda abin yake fitowa da kun cinye awa 24 ko 48 kuna tattauna akan wani abu zuwa jibi gata wani sabo ya sai to sai ku bar wancan sai ku kara shiga wancan cita da ne da rana ta gaba dai sai wani sabon abu mai trending ya tara fitowa sai ku bar wannan haka nan za ku mutane za su yi ta tafiya suna rayuwa kan abin da yake trendy ka manta da asalin abin da yake gabanka ko kuma abin da yafi muhimmanci a rayuwarka tarko na ƙarshe wanda zan ambata a wannan gabar shine a tarkon da shaidan yake kafa ma bayan Allah a babu san alkhairi da san ibada amma kuma ta wannan babu sai ya bude musu kago sababbin abubuwa a cikin addini waɗanda ba su da asali wanda asali in ka kalli dalilin da yasa suke abin sai ka ce ai kyakkyawar manufa ce kyakkyawar niyya ce din an kara da wannan abun ai abu ne mai kyau a tsaya a makarantar musulama sallallahu alaihi wasallam na da alkhairi ne da mazajin farko sun farga mu har sai ka ga shaidan yana mutum waka cewa ai kaza da aka tsara shi a tsari na kaza ai yana ma da wata martaba da kimar da kila ya fi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk waka ce ta shaidan amma manufar asali wani tarko ya dana masa a matakin farko tarkon san alkhairi kila ma san annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya kauce hanyar da ya kamata a so annabi a kansa daga cikin magunguna kada a ce an ambaci cututtuka babu magani bari mu ambaci hudu ko biyar daidai gwargwadon yadda lokaci ya bayar abu na farko shine ka yi kokari ka nemi ilimin sanin Allah ka sanar da zuciyarka ka ba zuciyarka dama ta rayu a cikin karbajiyar sanin Allah da daukan duk wani ilimin da zai taimake ka wajen sanin Allah da sanin girmansa sawa'un ilimin na Qur'ani da sunna ko kuma ilimi na rayuwa na abinda kake gani na yau da kullun na daga cikin halittun Allah ruwa da kake gani dutse da kake gani sararin samaniya da kake gani ganawa da muke jin ana cewa zuciya tana ganawa da Allah jama'a ba dole sai a sanna ba zaka iya zama kana tuki zai iya zama kasancewa kana tuka motar da kana ganawa da mahaliccinka me ganawa ta'ammuli tafakkuri nutso da ninkaya a cikin duk wani abin da yin shi zai taimake ka wajen kara kusantar Allah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كذب أسلى بكنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سن الله كذا باون الله كركب مسوس يركب هو وانا من جنبا وانا من يعيش على أبانك kuma da wannan ilimin ne nake samun bibiko a gaban Allah in aka koma gare shi ilimin sanin Allah da jawuwa zuwa ga umarninsa din in aka san shi dole zuciyar ta jawo zuwa gare shi abu na biyu shine ka dauki wannan ilimin magani na biyu ka dauki wannan ilimin bisa hasken Qur'ani da sunnar manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam saboda sabar madarar sanin ba tare da an taskance su a kan tabarkin da ya kamata ba to sai su zama sanadiyyar halaka wajibu alaihi naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wa tabaha ga ilimin amma kuma ya kasance an halaka kuma ko Allah lalace abu na gaba daga cikin abin da yake taimakawa jama'a shine yawaita karanta alqur'ani yawaita karanta alqur'ani yana sanya bawan Allah mai karanta alqur'ani ya samu wani hijabi da shinge wa idza qara'ta alqur'ana ku ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura daga cikin abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin nan a ƙarƙashin wannan ayar da makamantanta shine kariyar da bawa yake samu duk lokacin da zuciyarsa take rayuwa da alqur'ani daga duk abin da yake cin karo da alqur'ani shaidan kuma daga me aka halice shi daga wuta to shi kuma alqur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala ayi da yawa yana siffanta shi da wahayi da sauransa a matsayin ruwa wanda yake in ruwa ya zo kuma kaga dole ya kashe mutum ko anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha ko fa ihtamala as-sayru zabada radiya har inda karshe yace fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allah al-amthal abu na gaba daga cin abin da yake kare zuciyar bawa daga kauce daga fada mata tarkon shaydan shine yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana cewa wa man yashu an dhikri rahmani yuqayyib lahu shaytana fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya sanya shamaki tsakanin shi da yawaita ambatan Allah, ya juya ma ambatan Allah baya, to sai a sa masa wani abokin tafiya a cikin zuciyarsa wanda yake tare da shi ko da yaushe, wanda zai hana shi ganin tafarkin gaskiya ballantana ya bi. Shi ya sa bawan Allah, ka sabar ma kanka da harshenka da zuciyarka da yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka samar ma kanka da wuridi na ambatan Allah bayan wuridi na lokaci bayan lokaci. Sannan ka yi kokari, ga wata shawara, ka yi kokari in dai kana da hali, to duk lokacin da ba magana kake yi ba, ba bacci kake yi ba, to ka sabar ma kanka kawai da ambatan Allah za ka yi. Kun ga wannan jama'a, wato in ana ambatan mecece aljanna a duniya, to wannan shi ne aljanna a duniya wanda zai bisuci ambatan Allah a koda yaushe, in dai ba a bayin yake ba, in dai ba magana yake ba, tunda magana ba za ta haɗu da kana magana biyu a lokaci ɗaya ba, ko magana kuke da wani kana sauraron shi zai bada ansa ci gaba da zikiri. Akwai wani malamin mu da na sani a aji, ko tambaya aka yi kafin ya baka ansa yana sauraron tambayar ka zikiri yake, haka rayuwarsa take. To sai ka zo ka ga ko irin kyakkyawar ƙarshen da Allah ya yi masa, ba mu da lokaci ballantana mu ambata, amma sai da ajalinsa ya zama abin buga misali da abin sha'awa a cikin al'umma a garin Manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ka nufinci ambatan Allah ya kasance daga wayewar gari zuwa yau, zuwa yanzu suka yi, in an tambaye ka so nawa kai istighfari baka sani ba, kamar yadda baka san so nawa ka saba ma Allah ba, bai kamata ka san so nawa kai istighfari. Idan ka abin da yake gani a titi da wayar ka yanzu ne ba muna cikin masifa ba mai sani, to me zai kankare maka wannan gane-ganen da sauran abubuwan da muke rayuwa da su? Shine yawaita istighfari da tasbih. Malamai masana ilimin ambatan Allah suna cewa yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana gadar da abubuwa guda uku manya. Na farko, yana gadar da Allah ya ambace ka a fadarsa, wannan babban alkhairi. Na biyu, yana gadar da shaidanu da aljanu masu dabaibe zuciya su ne sance ka. Na uku, yana kwance maka duk wani kulli da aka yi ma zuciyarka da gabanka wajen jin nauyin kai sauri ka tashi ka bauta ma Allah. Yanzu so da yawa ko farkawa da cikin dare kai, in dai cikin taimakon Allah kana bude ido ka bude da ambatan Allah, to in Allah da za ka ta ka tashi ko kai sallah, saboda igiyoyin da aka daure ka da su ne zikiri yake bude su. So me kake nema fiye da haka? To da haka mun lissanci yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe. Daga cikin abin da yake taimakawa wajen kubuta daga tarkon shaidan shine ka fuskantar da neman tsarin daga Allah, neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da daga makircin shaidan, ma'ana addu'a kenan akan tarkon shaidan da makircin, wanda wannan kuma yana da shin afka waɗanda aka ruwaito daga manzara masu sanar da addu'o'i a Qur'anance, wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, ko wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun, da su a'udhu bika min sharri shaytani wa shirki, ko kama kamantarsu, wanda yana da matukar muhimmanci kowa ya je ya bibi irin waɗannan zikirorin, ya san su ya haddace su kuma ya rika jika harshensa da su. Daga cikin abin da yake taimakawa har walayan mu ambaci na ƙarshe saboda yanayin lokaci, wani ƙarshe da yake taimakawa wajen kauce mata barkin shedan, kauce mata tarkon shedan, su ne wasu dinkulallun abubuwa guda hudu wanda ya kamata ka nisance su. Na farko, fudulul kalam. Na biyu, fudulu afam. Mana na farko, fudulul kalam. Wuce gona da iri wajen magana, magana da ba ka bukatar yinta, to yi kokari ka tirce kanka da harshenka karkai, saboda sakin harshenka ta ta magana, to tarko ne da shaidan yake tsanawa, domin duk lokacin da magana ta yawa to kaucewa za ta yawa. Na biyu, fubulu ta'am, cin abinci ya wuce misali. Yana daga cikin abin da muke ganin shi ba wani abu ba, amma shaidan yana amfani da shi wajen shagaltar da zuciya da ƙwaƙwalwa a kan tafukantar da tunaninta zuwa abin da ya fi. Ya kasance kai kullum tunanin mutum meye zai ci, meye zai ci, meye bai ci ba, a wannan rayuwar ta yi kama da ta dabbobi. Abinci ana so ya zama na ana cin shi ne babu laifi a ci a more, amma kawai din ya taimake ka wajen bin Allah, tsani ne da za a taka, ba shi ne manufa ba. Yau, tsani ne da za a taka a samu karfin bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, fubulun nazar, sakin ido. Wannan manfaɗi ne daga cikin manafi'ar shaitan. Window ce ko window ne ko kofa da cikin kofofin da shaitan yake amfani da su. Idan ka ya zama na ko idan mutum ya zama na bai da bai shiga taitarin sa, kawai a sike a sike yake, komai zai kalla, komai zai abin nan, sawa'un a kallo ne na screen ko kuma kallo physically na zahiri. Mai Allah ya ce maka, kullul mu'minina yaghuddu min absarihim. Da yawa daga cikin waɗanda suka halaka ta babun zinace-zinace ya samo asali ne da ba idanunsu dama su kalli abin da suka gada, wanda wannan hanya ce da suke kai mutum zuwa ga nadama. Allah ya kare mu. Abu na ƙarshe shi ne fubulu al-mukhalafa. Al-mukhalafa, sakin dokin tarayya ga rayuwarka. Ma'ana kawai ka zama na mutum zai rika tarayya da kowa ba tare da tantancewa, ba tare da tantance cewa wannan mutumin da zan yi tarayya da shi, tarayya ta da shi shin za ta haifar da dame ido ta alkhairi ce za mu taimaki juna wajen bin Allah, ko kuwa wanda a gobe kiyama zan yi nadamar alaka da shi. Yana da kyau ka san suwaye abokananka, ki san suwaye gawayenki. Mu sani cewa al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wani zumunci, duk wata alaka da za a samar da ita a bayan ƙasa tana rikidewa ta koma nadama da gaba gobe kiyama, sai waɗanda suka gina alaka da su a kan san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wasallam, da bin tafarkin gaskiya da ƙarfafa ma juna wajen bin Allah. Wannan jama'a shi ne kaɗan daga cikin abin da za mu iya cewa a kan wannan mabu'i mai faɗin gaske, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin irin waɗannan tarkuna mabambanta da shaitan ya kafa. Aka ba mu labari tun kafin zuwan duniya ga abin da ya wakana tsakanin shaitan da Adam da Hawwa, da kuma alwashin da yi na cewa in mun zo duniyar da abin da zai yi. Sannan har a ƙarshen al'amari ma a wasu wajaje a Qur'ani, Allah ya ba mu labarin abin da zai wakana da waɗanda suka bi tafarkin shaitan a gaban Allah gobe kiyama. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. A gaban Allah duk za a yi wani shaitan zai kalli waɗanda ya batar ya ce kai can ku Allah ya muku alƙawarin gaskiya, amma kuka juya alƙawarin Allah, umarnin Allah baya, kuka ibin tafarkin Allah wai wanda ya batar da mutane ne yanzu ake baka labarin abinda zai ce da wanda ya batar to me ya rage maka bayan wannan fa ma za ba da haƙƙi illan baral me kake nema na explanation da bayani kuma ke da wannan kafin ka zo duniya an maka bayanin abinda ya faru sannan aka ce maka ga tarkunan da ya tsana sannan kuma aka ce maka waɗanda suka ɗauka cikin tarkunansa ga abinda zai wakana tsakanin shi da sunan tattauna da haka bawan Allah tarkunan akwai shi jiya akwai shi yau akwai shi gobe kuma yana nan haɗane yake ka yi ƙoƙari ka zama idanunka biyu tas a farke kar ka faɗa ma tarkun shaitan kar ka yadda ka shiga cikin ayarinsa kar ka yadda shaitan ya ƙara samun adadi ta sanadiyar ƙaruwanka a cikin waɗanda suke bi masa ka kunyata shi ka bi tafarkin Allah da manzansa ka tsarke ka zuciyarka daga dukkan wani datti ka maye gurbin wannan dattin da hasken Qur'ani da sunna da sanin Allah da jawuwa zuwa ga umarninsa idan ka samu wannan to sai ya maka alasan barka wanda dukkan wata zuciya wacce ta san alkhairi wanda take kokari ta samu kenan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu farrago ya dasar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya kare mu daga bin tafarkin shaitan ya kubutar da zukatanmu da ɗabi'unmu da tunaninmu daga tarkon shaitan ya azurta mu da samun yardarsa duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh